بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan safiya ta ranar Alhamis ita ce safiyar 21 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Oktoba shekarar miladiya 2024 daga wannan masallaci na gidan sarkin Buhari da ke nan yankin a babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja kenan a inda muka haɗu don gabatar da karatu na wato daura a cikin wasu daga cikin ilmomi na musulunci ubangiji Allah ya sa mu dace wannan karatu yana gudana ne karkashin shiryawar majalisar Sheikh Abubakar Muhammad Muhammad Jos hafizahullahu wara'a wanda wannan malami Allah ya saka mishi alkhairi malami ne mai da'awa a nan yankin Buhari kuma da shi da dalibansa da sauran abokan aiki su suka shirya wannan wato daura muna mishi addu'a Allah ya saka mishi alkhairi Allah kuma ya bashi lafiya da ƙwarin gwiwar ci gaba da waɗannan ayyuka to wannan daura an kasa ta zuwa darussa mabambanta akwai ni zan yi wani abu a ciki akwai dan uwa malam Abu Uwaisa da malam Barisa Abubakar Husaini dukkanin suna da darussa da su gabatar kamar da kowa yake gani a cikin makala da aka bayar wato handout da aka baiwa kowa zamu koma can ƙarshen littafin akwai kasida a ƙarshe ta kasidatu Isma'il at-Tirmidhi rahimahullahu fi sunnah can ƙarshe ƙarshe sosai shafi biyu na ƙarshe zaka koma daga can za a fara yana daga cikin abin da har kullun ake ƙara tuntunawa ake ambato game da al'amarin ilimi da karantawa ta musulunci musamman a wannan yanki namu na arewacin Najeriya ƙasar Hausa ƙasar musulmi shine cewa wajibi ne mu bada muhimmanci game da karantar da tauhidi da aqida akwai wato alhaki ne yawa akan masu wa'azi da masu da'awa akan su dage su ga cewa sun karantar da al'ummar musulunci abinda ya shafi tauhidi abinda ya shafi aqida abinda ya shafi manhaji na Ahlus Sunna domin wannan shine tushen dukkanin ilmomi shine abinda mutum zai kudirce ya gama lafiya shine abinda zai ba mutum dama ya samu aqida lafiyayya kuma irin wannan karantarwa wato abu ne da ya kamata a yada ta a ko ina cikin lunguna da birane ƙauyuka da birni da ko ina kuma a yi ta a natse a fahimta ba ta tafiya tare da hargowa ko rikici ko tashin tashina a karatu na natsuwa na mu fahimci abin da ya shafi aqidar mu imanin mu da Allah imanin mu da lahira imanin mu da annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayani akan abubuwan da ke kewaye da abinda malamai suka rubuta akan manhaji na Ahlus Sunna da aqidarsu daga ciki shine muka ga dacewar mu dauko wata yar gajerar kasida wanda ba tsayi ne da ita ba za ta ba mu wato fa'ida ta fuskar kasancewa ta takaitacciya sannan fa'ida ta biyu kuma ta fuskar kasancewar ta ba gama gari bace ba a saba jin ta ba mun samu wani abu sabo ƙari a ilimi galibin mu mun san qasaid da manzumat da aka yi waɗanda suke sun shahara to wannan tana da ƙarancin shahara ta Isma'il ibn Fulan at-Tirmidhi mutumin garin Tirmidhi ne Allah ya gafarta musu gabaki daya dalibi ne a makaranta al-Imam Ahmad ibn Hanbal wannan waƙar ma yayi ta ne asali ya gabatar da ita cikin makarantar shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal din kamar yadda Ibn Qayyim ya ambata a cikin Ijtima'u al-Juyush al-Islamiyya fi Ghazwil Mu'attalati wal Jahmiyya to kasida ce gajera wanda kuma ra'iya ce wato tana karewa da ra'ud malamin yayi ta gata nan a cikin baitoci 65 in Allah ya so daga baya za a tura sautiya na murya wanda aka rera kasidar dan ka saurara ka haddace ta wannan malami ne na hadisi da aka tafarkin malaman hadisi ne yayi tsawon rai ya dade a duniya ya rayu kusan shekara 90 ya rasu a shekara ta 280 haihuwarsa kuma shekara ta 190 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaga a wajen dalibta ilimi sa'ansu Imam al-Bukhari ne a wajen dalibta ilimi amma a wajen shahara da gogewa da malanta bai kai sa'ansu ba saboda haka Allah yake hikimarsa haka Allah yake tsarinsa ku zama tare ku kai karatu ko sa'annin juna amma a wajen dabaka ta malanta ba dole ku zama daya ba kamar yadda za ku iya shiga kasuwa lokaci guda ku fara kasuwanci amma a wajen samun tagomashi a kasuwancin ba dole ya zama lokaci guda za ku samu wannan za ku iya register a jami'a lokaci guda ba dole ku gama university tare ba kuna iya gamawa a lokuta mabambanta Isma'il at-Tirmidhi ya gabatar da wannan waka a daidai lokacin da al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake cikin mihinarsa zai ambatan mana haka lokacin da yake cikin wato jaraba wannan ta khalqul qur'an lokacin da sarakunan daula abbasiya suka uzurta masa da shi da wasu cikin malamai waɗanda suke ainihin wato ahlus sunna zamu bi mu ji batu akan wannan insha Allah ya fara wannan kasida da cewa tabaraka man la ya'lamul ghaiba ghairuhu wa man lam yazal yusna alayhi wa yuzkaru ala fis samawati al-ula fawqa ala fis samawati al-ula fawqa ila khalqihi faw ila ala fis samawati al-ula fawqul ila khalqihi fil birri wal bahri yanzur sami'un basirun la nashukku mudabbirun wa man dunahu 'abdun dhalilun mudabbiru yada rabbina mabsutatani kilahuma tasahani wal aidi min al khalqi taqtur idha fihi fakkarna istahalat uquluna fa abna hayara wad mahalla tafakkur zamu ga ya fara da wani salo da ba a saba ba salon waki na ilimi abinda ake cewa shirut ta'alimi an saba da aji an fara da sallama da salati ga Allah madaukakin sarki da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sai ya dan canza duk da shi ma ya fara da ambato din amma bai yi abin kamar yadda aka saba ji ba wannan kuma yana da alaka da watakila gaggawa da yake ne isar da sako yana gaggawar isar da sako amma dai malamai sun fi ganin dacewar idan mutum zai yi rubutu irin wannan to ya fara da sallama da salati domin alakar abin da ilimi da kuma wato yadda aka samu magabata a duk zantuttukan su da suke yi na tattaunawar ilimi sawa'un a rubuce ne ko da baka ne to ba sa gazawa daga yin salati da sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake yi na bayansa haka suke yi wanda aka ce ya fara yin irin wannan salon yayi zance ba tare da yayi yabo ga Allah da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shine mutum da yake ce Ziyad ibn Abi kuma sai da aka yi ta mamaki ana Allah wadare da abin da yayi
har aka sa mu hudu ba tashi suna albatra albatra wato wata ke wofantacciya inna shani aka huwa al-abtar haka aka sa mata al-khutbatul batra hudu ba wanda take wofantacciya kama a ce abin banza shine ya fara zuwa kan minbari da sunan zai hudu ba ranar sallar idi ne ma kawai ya fara jawabi babu wani babu salati babu sallama babu gaisuwa ga Allah ko salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka an fi so dai mutum zai fara zance ya fara da in ya samu yin khutbatul haja huwa aula idan yayi wani abu wanda ba ita ba shi ma ja'izi ne kamar yadda malamai suka nuna abinda ba a so shine takallufi na saja'i ko wani zance mai gwalangwaso ko wani zance wanda yake a mai harbata mati ko mai harshen damo Allah ya gafarta mana malam yace tabarakallahu ya'lamu al-ghaiba ghayruhu albarka ta tabbata ga Allah ubangiji allazi man la ya'lamu wato wanda babu wanda ya san al-ghaiba ba wanda ya san gaibi ghayru Allah ubangiji ba wanda ya san gaibu bayan sa qul la ya'lamu fi samawati al-ardal wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athu Allah yace wanda ke cikin samai da wanda ke cikin ƙasa ba su san gaibu ba sai Allah ubangiji su ba san shi za a tashi su ba gaibu da ake nufi anan su ne abubuwa guda biyar da ake wa lakabi da mafatihul ghaib da malamai suke kiran su da suna mafatihul ghaibi guda biyar su ne wanda Allah ya lissafa a cikin fadin sa da yake cewa inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله سميع بصير إن الله عنده علم الساعة الله شي كدai ya san yau shiga tashin alkiyama hata malaikan da ke rike da kahon da za a busa bai san shi da a busa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yunazzilul ghais Allah shi ke saukar da ruwan sama shi ya san adadin abin da yake saukarwa na dugwar ruwan shi ya san tafsilat na a cikin wannan adadin adadi kaza zai sauka cikin ƙasa ya lime ya zama na rijiya adadi kaza zai bi kwata adadi kaza zai shayar da gona iri kaza adadi duk wannan Allah ya san shi dalla dalla wa ya'lamu ma fil arham Allah kuma shi ya san bayani na dalla dalla na abin da ke cikin mahaifa mani kaza da ya shiga mahaifa kaza lokaci kaza za a haife shi kuma irin mutum iri kaza ne numfashin shi da zai a duniya abincin da zai ci wuraren da zai je maganganun da zai da makomarsa kuma tadri nafsun ma za ta kasu gada ba wanda ya san me zai yi gobe Allah ne kadan ya san abin da zai faru ga kowa a gobensa wato gobe ana nufin duka mustakbal shi ake nufi da gobe daga yanzu dan da kake magana har zuwa ƙarshen rayuwarka duka sunan shi gobe kamar yanda bashi yake cewa gobe kiyama kuma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wanda ya san kuma ina zai mutu waɗannan su ne mafatihul ghaib al-khamsa waɗanda babu wanda ya isa duk dabarar shi duk kirkire-kirkiren wani bawa bai sai gano waɗannan abubuwan ba amma sauran gaibiyat to mutane suna iya bambanta ta fuskar saninsu Allah na iya sanar da wani abin da bai sani ba wani bai sani ba to wanda Allah ya ce illa manirtada min rasulin wanda Allah ya yarda da shi cikin manzanni Allah na iya sanashe shi abinda da gaibu ne a wurinsa kamar yadda Allah ya sanashe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa da yawa to tabaraka man la ya'lamul ghaiba ghairu wa man lam yazal yusna alaihi kuma ubangiji din nan wanda bai gushe ba yusna alaihi ana ta masa yabo wa yuzkaru kuma ana ambatansa ko da yaushe safiya da maraice dare da rana ana ci gaba da ambatan Allah Ubangiji ana yaba masa bayinsa suna ambatansa mala'iku da mutane salihai da ma waɗanda ainihin wato ba ma salihan ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu komai yana wa Allah yabo akwai wato tau'an aw karhakin ko ana so ko ba a ki sai an yaba wa Allah sai an kururuta shi saboda shine mahalicci shine mai dabbar komai yace ala fis samawati al-ula fawqa arshihi ne ko wannan yazo da rubutun abin nan haka an wani abu ya cire ala fis samawati al'ula fawqa arshihi ila khalqihi fil barri wal bahri yanzu. A cikin rubutun akwai kalma da ta fadi na arshi, idan ka karanta shi haka zaka ji ya kare. Yace ala Ubangiji madaukakin sarki ya daukaka al'ulu, Allah ya daukaka fis samawati al'ula a cikin sammai madaukaka, fauka arshihi saman burbushin al'arshinsa, kamar da Allah ya ambata a wurare daban-daban, ar-rahmanu ala al'arshi stawa da ire-irensu. Akwai al-imamu al-zahabi ya yi litafai guda biyu akan wannan qadiya ta imani da daukakuwar Allah madaukakin sarki akan al'arshi. Akwai kitabul arsh na al-imamu al-zahabi, akwai kuma al-ulu lil ali al-ghaffar, al-shaykh al-albani malam muhammad nasiruddin ya yi ikhtisari da ta haƙiƙin shi na biyun, muftasarul ulu na shi al-imamu al-albani rahmatullahi ala al-jami, wanda zaka ga ya kawo maganganu mabambanta daga qur'ani da sunna da maganganun malamai ƙarni bayan ƙarni har zuwa zamanin da shi yake raye, ya kawo magana sama da a'imma guda 50. Haka nan al-imamu ibnu qayyim al-jawziya a cikin littafinsa ijtima'i الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية شما يكاو مغنغنو بالمئات نما لمي دمسنا كيشي هدى ما مواقع هدى أبند أكرويتو دقى الجنو شي أماتي الجني وانا ما ياتي سيدي ابن الكيم يكاو جانتبتر تشوى الله يأتو كاكا أكن الأرشنسا الله يغفر تامسو يكو مكربا مسائكيس إلى خلقه في البري والبحر يمضو كما الله ينا سما مربشن على العرش نن ينا كلن دكا نن حالتنسا في البر ودن دكي كان تدو والبحر دوان دكي چكين تيكو دوان دسكي چكين تيكو دنا سما شيني ولا يابسنكو ولا رطب ولا يابسن إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Allah Ubangiji babu abin da bai san inda yake ba kafin ma abin ya faru, babu abin da Allah bai san bayani game da shi ba, ya riga ya rubuta kaddararsa, kuma ya san faruwarsa da lokacin da zai faru, da kuma in ma ba zai faru ba da zai faru ga yadda zai faru. Sami'un basirun, Allah madaukakin sarki sami'un ne, mai ji ne, kuma basirun mai gani ne, la na shukku ba ma shakka akan haka, mudabbirun, sannan kuma shi yake gudanar da sammai da ƙasa, saboda haka ko da yaushe kulli yawmin huwa fi sha'an, ko da yaushe Ubangiji yana cikin sha'ani. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, baya gengedi baya bacci, yana tadbirin halittunsa, yana jujjuya su yadda ya so. Wa man dunahu, duk wanda ba Allah ba, abdun tubawa ne, zalilun makaskanci, mudabbarun wanda kuma ake jujjuya shi ba shi yake da kansa ba, Allah shi kadai ne mahalicci, ba shi da abokin tarayya a cikin halittarsa, ba shi da abokin tarayya a cikin gudanarwarsa, ba shi da abokin tarayya a cikin bautata wanda ya cancanta a yi masa. Dukkanin sauran halittu da mala'iku da annabawa da manzanni da mutane da tsuntsaye da dabbobi da sammai da ƙasa da ruwa da aljanna da wuta, duka halittun Allah ne, komai Allah ne madaukakin sarki ya halitta, kuma shi yake juya sa yadda ya so. Babu wani bawa da zai wuce wannan matsayin, bayi masu ganganci da fitsara waɗanda suke kiran kansu da alloli, wannan ɓatace fasikanci ne, zandaka ce. Akwai ƴan aƙidar hululiya da ittihadiyya, waɗannan aƙidu ne munana guda biyu da suka shigo cikin musulmi, aka samu sufaye gulatu sufiya suka yaɗa su, tun daga kan irin su Hallaj zuwa Ibnu Arabi da kuma nan kusa Inyasi, wannan da ake zugawa yana daga cikin wanda suka kawo ɓarna ta wannan fuska, kuma suna ta'awili na wasu ayoyi ne da wasu abubuwa waɗanda ba haka suke ba, daga faɗin Allahu la ilaha illa huwa da la ilaha illa anta da la ilaha illa ana fa abuduni da kuma cewa ai ga bishiya ma ta yi magana ta ce ita ce Allah a maganar da Allah ya yi da annabi Musa a bishiya din sai suka ce ya bishiya ce take magana ta ce ita Allah haka suka rikita jahilai kuma suke ci gaba da yada wannan mugu aqida a cikin musulmai kun ga a wannan zamani wajibi ne a tashi a yaki da wannan mummuna aqida ta sululiyya da ittihadiyya a can baya zaman nan da musulunci yake da gata haka samu tun da wannan mummuna aqida yanka shi kawai yake kashe shi ake yi kawai bai da wani amfani a cikin musulmi domin kafirci ne zunzurutun sa cewa komai Allah ne ko kuma Allah ya shiga cikin wasu halittu shine al-hulul din ko kuma al-ittihad cewa duk abin da ka gani fa huwa ainuhu ai shi Allah ne in ba shi ba laysa fil wujudi ghairu wannan zance ne da nasur kulle na kafirci da bata Allah ka dare so da ka Allah shi kadai ne mahalicci ba shi da abokin tarayya kuma ya daukaka a saman al-arshin sa yana juya halittu yana gudanar da su shike kashe su shike raya su shike azurta su shike ainihin wato kula da su ya da rabbina mabsutatani kilahuma tasahani wal aidi min al khalqi taqtur yace ya da rabbina hannayen ubangijinmu mabsutatani kamar da Allah ya fada bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha yahudawa ne suka zargi Allah ubangiji madaukakin sarki a cikin rashin darajar su da rashin kunyar su suka ce wai yadullahi maghlula hannun Allah a dunkule yake wai suna kinaya akan ruwa ruwa kuma siffa ce da bata halatta a danganta ta ga ubangiji ba domin na kasa ce ko ga dan adam balanta na ga ubangiji mahalici saboda haka Allah ya mai musu da martani da cewa bal yadahu a ba haka bane abinda kuke fadi yadahu hannayen Allah mabsutatani shimfidaddu ne guda biyu yunfiqu kayfa yasha yana ciyar da arziki yadda yaso a kilahuma tasahhan su biyun suna zubar da arziki suna ba da kyautar Allah ba a kirin hannun Allah da hagu dukkan su dama ne akwai riwaya ta zo da ambaton hannun Allah din cewa akwai dama akwai hagu amma wannan riwaya malamai sun mata ta'ali da cewa shadza ce duk yake tana cikin sayyid muslim amma wannan lafazi shadzi ne malaman ahlus sunna ba sa canza wannan fassara daga hannu su ce ƙarfi ko su ce iko wannan ta'awili ne min duni mubarrir sannan kuma ba sa kamantawa su ce hannun irin nawa ne yadda Allah ya faɗa haka za a bar shi ba tare da ƙara wani sharhi ko kuma murɗe ma'anar ba tafarkin da suke gefe guda biyu na ta'atili ko na ta'awili dukkaninsu kurakurai ne tafarki wanda yake madaidaci shine a karanta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba tare da wani ƙarin bayani na musamman da zai canza ma'anar ba Allah ya ce hannu to a bar shi a hannu haka anan ya faɗa haka wani zai faɗa wasu sama bane na ha bi aidin kuma sama mun gina ta da hannu da ire-iren su ya zo a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wurare daban-daban yace ya da rabbina musutatani kilahuma tasahani wal aidi min al khalqi hannayen halittu kuma hannayen mu bayin Allah taqtur mu kuma muna cikin talauci muna cikin bukata ay wallahu al ganiyyu wa antumul fuqara Allah shine mawadaci ku bayi masu bukata ne talakawa ne na Allah shine ma'anan taqtur al qatar huwa al faqr idza fihi fakkarna istahalat uquluna fa ibna hayara wad mahalla tafakkur yace idza fihi fakkarna idan muka ce bari mu yi tunani game da Allah istahalat uquluna to hankulan mu za su gaza fa ibna sai mu dawo hayara mu wayi gari mu zama cikin rudani wad mahalla tafakkur kuma tunanin namu ya burkice ya samu idmahalla bi ma'ana ittaraba yana kokarin ne ya nuna mana hadarin da ke cikin mutum ya ce zai dauki tafarkin fahimtar ubangijinsa daga tunaninsa ba za ka iya cimma nasara ta haka ba Allah madaukin sarki shi ya san kansa kuma ya boye kansa daga halittu la tudrikul absar wa huwa yudrikuha idan duna ba sa riska Allah haka nan hankula ba sa riskar sa to abinda Allah yake so mu sani shi ya sanar shi mu shi sa yace wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a mutane ba za su iya kewayewa da ilimin ubangiji sanin ubangiji ba sai abinda shi ubangijin ya so ubangiji iya abinda ya so mu sani game da shi na siffofinsa da ayyukansa da tauhidin sa iya abinda ya sanar shi mu kenan to idan kana son tsira ka tsaya iya nan karka ce a kai za ka yi amfani da tunaninka ko falsafarka ko ma falsafar waninka wajen fahimta Allah wani ya daga cikin tafarkin da ya batar da batattu cikin musulunci da wajensa akwai batattu a wajen musulunci yan addinai daban ko wata mazhaba ko tafarki daban kaman tafarki na falasifa irin falasifatul Greek wato Greek philosophers irin su Aristotle irin su Socrates kenan da makamantansu waɗanda suna da ilimin tauhidi nasu na maguzawa wanda suka gina shi akan yin tunani da fahimta Allah gwargwadon tunaninsu to wannan karatun na maguzawa shine aka wanke aka shigo da shi cikin addinin musulunci ta hanyar fasare-fasare waɗanda aka yi a zamanin daula Abbasiyya aka zo kuma aka ɗauke shi sai aka saka shi a cikin ilimin tauhidi shi ya haifar da tafarki irin na mu'tazila tafarki irin na asha'ira da ire-irensu masu gina iliminsu na tauhidi akan tsantsar tunaninsu da wasu ƙa'idoji da suka rakkaba waɗanda suka aro su daga waɗancan kafiran maguzawa to duk wanda ya tafi ga wannan tafarkin ƙarshe rudewa kawai yake kamar da aka samu haka ya faru ga limamai da yawa a cikin manyan limamansu irin su Shahrustani irin su Ghazali da ire-irensu za ka ji mutum bayan ya gama yin nisa a cikin falsafar sai ya dawo kuma ya rasa ma da me yayi imani Al-Imam Al-Ghazali Allah ya taimake shi daga baya ya tuba ya zo ya takaita akan karanta Imam Sahih Bukhari da Qur'ani kawai haka Ibn al-Juwayni shi ma a ƙarshen rayuwarsa ya samu irin wannan rudewar har yana yin zantuttuka haka kamar surkulle ko kamar baya cikin hayyacinsa har suka zo suna ruda kansu kaji waninsu yana cewa amutu ala dini ajaiz nai sabur ni dai zan mutu ne kawai akan addinin tsofaffin garin nai sabur wanda a da kuma yana tutiyar cewa yana da dalili guda dubu akan samuwar Allah dalilan nan duka sun ruda shi sun fitar da shi daga hayyacinsa yana cewa la'alli laqad tuftul ma'ahid kullaha wa sayyartu tarafi baina tilkal ma'ahid falam ara illa wadi'an kaffa ha'iri ala dhakarin aw wadi'an kaffa najib yace na rantse da Allah na yi yawo cikin dukkanin tafarki da makarantun nan na ilmul kalam amma ban ga komai a ciki ba in ban da rudewa sai mutane wanda sun riga sun sha ta cika musu ciki sun dawo sun yi tagumi suna ta nadama shine as-san'an yake bashi amsa yana cewa la'allaka ahmalta tawafa bi ma'ahadir rasuli wa man laqahu min kulli alimi فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارئ السن الناجي yace wata kila din makarantun da kaje baka je makaranta ta kware ko kwade ba baka je makarantar da ake karantar da tauhidi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi ba wanda da yake bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi kam ba zai tabe ba ko ba za ka taba ganin shi a ƙarshen rayuwa yazo yana nadama ba saboda haka wannan tafarki na ilmul kalam tafarki na falsafa ta fuskar ilimin tauhidi to batar da mutane yake yana ba su dama su shigar da abubuwa da dama na rudani da marasa tabbas a cikin tauhidi da aqida saboda haka idan mutum zai karanta tauhidi yana sai ya karanta mai inganci ya tsaya akan abin da ke cikin Qur'ani da Sunna. Duk abin da aka faɗa a ce saboda Allah ya ce kaza, duk abin da aka faɗi a ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza, kar a tafi kar a tsallaka nan wajen. Yace idza fihi fakkarna, idan muka tsaya muka ce wai za mu yi tunani namu na kanmu game da Ubangiji, istihalat uquluna, to zukatanmu za su rude ga baki daya, fa abna mu je mu dawo hayara cikin rudani, wab mahalla tafakkuru, kuma tunanin ya rikita mu. Wa inna qaral makhluqu an ilmi dhatihi wa an kayfa kana al amru dallal munakkir. Yace wa inna qaral makhluqu, idan bawa yace bari ya je ya ta tona tone ya ta bincike bincike, an ilmi dhatihi, game da ilimin zatin Allah, ya fara yin tambayoyi, tambayoyin da salaf basu yi ba. Yace to me ake nufi da cewa Allah yana da hannu, bayan muwa mutane muna da hannu, ya zai a ce Allah yana da ido, ya zai a ce an yi ma Allah muhalli, an ce wai yana saman al'arshi, ya Allah zai a ce yana da kursi, to kenan Allah yana magajiya kenan ballantana ya zauna, irin waɗannan tambayoyin. Da zarar mutum ya fara yin irin su an ilmi zatihi, game da ilimin zatin Allah, wa an kayfa kana al'amru, da kuma tambaya akan yaya abin yake, dalla, to zai bata, dallal munakkir, wannan mai tambayan zai bata. Shi sa magabata ba sa ba da dama a yi wannan tambayoyin. Sayyidina Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yadda, ya yi ma wani mutum duka sai da ya fasa mishi kai, wanda daga baya ya tuba saboda shi ya fara irin wannan tambayoyin. Kuma da haka Umar ya ce ma kada wanda ya kara kula shi, tsawon rayuwar shi ya zama kamar wani jemage ba wanda yake kula shi. Haka nan zamanin Imam Malik, idan ka zo makarantarsa ka yi irin wannan tambayar, to sai ya sa an maka ‘yan bulalu tukunna, sannan ya kore ka ya ce kar ka ƙara zuwa makaranta, ce wannan ɗan bid'a ne. Wanda zai zo ya ce ya imam kaifa stawallahu, yaya istiwa'i yake? Maliku zai ce al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wa su'alu anhu bid'atun. Lafazin istiwa'i dai a larabci kowa ya san ma'anarsa, amma cewa ya yake to ba a sani ba, kuma tambaya game da shi bid'a ne. Sai ya ce akhrijuhu min huna, ku fitar mun da wannan daga nan makaranta, innahu mubtadi'un dal, shi wannan batacce ne. Saboda haka daga nan Maliku zai kori wannan bawa wannan mutumi daga makarantarsa, baya bari a zo a yaɗa irin wannan shubuhi. To yayin da mu kuma yanzu waɗannan shubuhi su suke da rawaji, suna da a'imma, suna da masu goyon bayansu, suna da wanda suke karantar da su, kuma ana yaɗa su cikin mutane, a yanzu ne fi dacewa a tashi haikan a karantar da tafarki na gaskiya game da tauhidi na uluhiyya, game da tauhidi na asma'u was sifat, game da tauhidi na rububiyya. Musamman dai waɗannan guda biyun, uluhiyya da asma'u was sifat, su ne wuraren da ‘yan bid'a da ɓatatu suka fi dabdala, waɗanda suke shigar da wasu maɓarnata cikin lissafin ababen bauta, da wanda suke lalata sunayen Allah su yi ta'atili, su yi taharifi, su yi ta'awili, su karkatar da ma'anonin. To ba wajibi ne a tashi haikan a karantar da abin da ke shine gaskiya, don a hana yaɗuwar waɗancan ɓarnoni. Falau wasafan nasu ba'udata wahdaha bi ilmihimu lam yuhkimuha wa qassu. Yace falau wasafan nasu ba'udata, da mutane za su zo su yi bayani akan alba'uda, me yake ce mishi, sauro ko? Inna Allaha la yasahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqa. Allah ya ce baya jin kunyar ya buga misali game da kuda a abin nan sauro, ko wani abu da yake sama da sauro a girma ko a daraja ko a makamantansu. To sauro wannan, malamai na ilimin kimiyya, ‘yan biology kenan, ko su ne suke lissafi a kan sauro? Duk abin da za su ba da labari na sauro, kaga dai ƙanƙanin halitta ne ko? Wahada shi kaɗai, bi ilmihim lam yuhkimuha, ba za su iya yin magana wato wadda take cikakkiya ba, shine ihkam. Wa qassaru, kuma sai sun gaza. Shi sa tunda aka fara bincike a cikin kimiyya, har yau ba a gama bincike a kan sauro ba. Har yanzu wani zai iya zuwa ya gano wani abu da wani bai sani ba, a yi ta celebrating kuma cewa ya gano wani sabon abu. haka nan gobe ma wani sai ƙara ganowa shi ko Allah ahata bi kulli shay'in ilma ilimin sa ya kewaye komai to yanzu in ya zama da cewa kamar da yake fa kaifa biman la yaqdiru al khalqu qadrahu in ya zama na sauro wanda zaka buge shi yanzu naka kashe shi ko ka saka rigar gidan sauro ko maganin sauro ka halaka shi kafi karfin sa amma har yanzu baka da cikakken bayani akan rayuwarsa da sirrin da Allah ya halice shi akai to ina kuma ga Allah madaukakin sarki kai hata kai kanka in zaka yi bayani akan kanka sai ka gaza wajen fadan kanka kai da kanka inda zaka yi bayani akan rayuwarka sai ka manta wani abu ko kuma baka san wani abu ba ko ka canza wata magana wanda wani zai gane ya ce nan ba haka bane to haka sauro baka yi sai kai bayanin shi cikakke ba to ta yaya zaka kace zaka yi bayani cikakke game da Allah Ubangiji dole ka taƙaito akan abinda Allah ya sanar shi kake nan ko mun gane kaidar saboda sauro ma gashi yafi karfin halittu yafi karfin su duk wannan zane-zanen da ake yi da ai label a rubuta nan a rubuta can ko aje ai breeding din su na musamman a sa su a cikin wasu na'urori masu magnifying din su mai da su katin katin a ga komai a duk binciken da nasara suke ba su iya cimma ƙarshen bincike game da halittun Allah ba ko game da wannan halitta ta Allah kwaya daya shi sa yana daga cikin abin ban mamaki ga masanin kimiyya kuma kafiri kamar wani shedani da ya mutu ba da kwanakin bayan dinnan mai sunan shi Stephen Hawking wani masanin physics din nan na ƙasar Ingila duk duniya a wannan zamanin ba a san wanda ya kai shi sanin physics ba amma kuma kafiri ne wanda ma yake inkarin cewa akwai Allah ya fi shekara 30 yana inkarin ba Allah kuma haka ya mutu yanzu ko da ya mutu ya tare da Allah mai da gawa Allah uku masani ne na sosai saboda wanda ya san ilimin kimiyya irin physics irin chemistry irin biology da irin space abinnan sciences ya kamata ya fi kowa gazgada cewa lalle akwai mahalicci da yake tadbirin wannan duniyar to amma idan Allah bai rabauta ka da shari'a ba to ba za ka same ta ba rabo ce daga Allah saboda haka mutum ya gode wa Allah in Allah ya yi shi musulmi mumini ahlus sunna wanda ya yarda ubangiji ya yarda makoma ya yarda cewa lalle Allah ne mahaliccinsa wannan falala ce daga Allah ba iyawarka bane tsantsar ilimi inda shi ne zai sa a yadda to watakila iliminka bai kai ka yadda ba saboda haka sai malam ya ci gaba da cewa fa kaifa biman la yaqdiru al khalqu qadrahu to ina kuma kake ganin al'amarin game da waɗanda la yaqdiru al khalqu qadrahu halittu ba su san alkadarinsa ba halittu mu kenan ba za mu iya sanin alkadarin Allah gaba ɗaya ba waman huwa la yabla wala yataghayyaru kuma ubangiji wanda la yabla baya albala shine abin da ke faruwa da jiki ƙasa ta cinye shi an sa shi a kabari ragargajewa kenan da a ce ko wala yataghayyaru kuma ubangiji baya canzawa halittu da suke caccanzawa ma bamu iya sanin kan junanmu ba halittu imu bamu iya fahimtar junanmu yadda ya kamata ba ina kuma ga Allah ubangiji wanda shine yayi halitta ba za mu iya fahimtar sa ba shi yasa Allah madaukakin sarki kamar yadda yake fada wa ma utitu min al-ilmi illa qalila aga da yahudawa suka sa mutanen makka su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anir ruh wa yasalunaka anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi sai Allah ya ce ma utitu min al-ilmi illa qalila Allah ya ce ka gaya musu ruhi wani al'amari ne na ubangiji ubangijinka kuma ku mutane ilimin da aka baku kaɗan ne kaga Allah bai amsa musu abin da suke so su ji ba saboda abin da za a bada amsa yafi karfin ilimin dan adam kuma har yau a iya haka dan adam yake har yau dan adam duk gane-ganen shi da kulafucinsa game da rayuwa da abin da ke kewaye da ita da iya fahimtar yaya ruhi abin da ke jikin mutum na rai din nan da Allah ya ce qul ar-ruhu min amri rabbi har yau ba a iya fahimtar ya yake da yaushe yake shiga jikin mutum ya zama da rai da ake hura masa din nan da mala'iku suke zuwa su hura masa ya kuma yake ya fita kuma wani irin jauhari ne shi ba wanda ya san wannan sai Allah duk kafa-kafan da kafarai suka yi sun yi experiments iri-iri sun yi dabaru a kafa kyamarori a sa na'urori very sensitive a ɗakin marasa lafiya wanda suke gab da mutuwa a ga wai meye yake fita daga jikin mutum sai ya zama matacce ba abin da suka iya ganowa fiye da iya wanda ka sani cewa dai rai yana fita ana ganin idan mutum na kallon ran inda yake bi shikenan ina yake zuwa me yi shi ba su sani ba iya abin da ka sani din da Allah ya bada labari to iya ka ci shi aka sani wannan yana mana bayani ne dan mu gane cewa girman al'amarin Allah ya wuce ka ce wai da kanka zaka gano a ka tsaya a abin da Allah ya faɗa kai ma ka faɗi iya nan shine zaman lafiyanka ina fata mun gane yace nuhina ani taftishi wal bahthi rahmatan lana wa tariqul bahthi yurdi wa yukhsir nuhina ani taftishi an hana mu binciken kwakwaf wal bahthi da bincike na ilimi rahmatan lana dan ana tausaya mana ne da abin da kaji musulunci yace karka binciki kaza kada kai tambaya game da kaza karka yi tambaya akan abin da ba zai amfane ka ba to an yi maka haka ne dan ka tsira da imaninka kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yace misali idza zukira alqadru fa amsiku wa idza zukira ashabi fa amsiku nabi yace in aka ambaci kaddara idan ana karatu game da kaddara to kowa ya kame bakin sa karka ce sai kai tambaya ta kaka uwa ka ta haike ka game da kaddara idan aka ambaci sahabbai ana labarin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ka kame bakinka karka ce sai kai iyayinka wajen ganin sai ka gane waye yafi gaskiya tsakankanin wane da wane da suka yi rigima wane ne akan gaskiya wane ne akan bata karka ce sai ka gano wannan domin garin gano waɗannan abubuwan to zaka rasa dan imaninka da kake alkintawa zaka rasa shi kaga kenan kai ne ake wa rahama kai ake wa gata da aka ce karka kuka cikin wannan amma idan mutum shedan ya rude shi sai kaje yana cewa to dan me za a ce ka a tambaya a bari mana mu san kome wannan ya cikin ilimin da ba zai amfare ka ba sai dai cutar da kai shi sa aka ce karka tambaya game da wato al'amarin Allah irin tambaya ta neman ta'annuti wa tariqul bahthi domin shi hanya na irin wannan binciken yurdi wa yukhsir yana kai mutun zuwa ga arrada wato zuwa ga halaka wa yukhsir kuma ya jawo mutun asara sai kika ga halaka ya ja maka asara imaninka wannan duk mukaddima ce yake mana akan abin da ya kamata mu lura da shi ta fuskar al'amarin imaninmu da Allah madaukakin sarki da mu'amalar mu da nasoshi wa qalu lana qulu wa la tata'ammaqu bidhalika awsanan nabiyul mu'azzaz yace wa qalu lana malaman mu suka ce mana qulu ku faɗa abinda aka faɗa cikin alqur'ani da sunna wa la tata'ammaqu kada ku zurfafa a wajen bincike kada ku zurfafa wajen yin tambayoyi marasa ma'ana kada ku kure malejin kwakwalwarku wala ta amaku bidhalika awsanan nabiyul mu'azzaz mu'azzar da wannan ne annabi din nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al mu'azzar wanda yake abin taimakawa addininsa da tu'azziruhu wa tuwaqqiru annabi nan da Allah ya ce a taimake shi wajen yada addinin Allah to abin da ya mana wasiya shine kada mu zake wajen tambayoyi kamar yadda Allah ya ce la tasalu an ashiya in tubu lakum tasukukum kar ku tambaya game da abubuwan da an bayyana muku za su bata muku rai za su rikita muku addini annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce musu ma amartukum bihi fa atuhu masabatu kuma na yatukum anhu fantahu abinda na umarce ku ku aikata wannan na ku ku bari yace wa qad sakata Allahu an umuri rahmatan lakum ubangiji yayi shiru game da wasu abubuwa ya tausaya muku fala tasalu anha kar ku je kuna tambaye tambaye akai shi yasa kullun ake so ya zama tambaye da zaka yi addini wacce ta shafi gyaran addinin ka ne ba wanda ta shafi kulafucin neman abin da ba a ce ka nema ba abinda wani kawai je ya rakkaba wata tambaya ko ya je ya tsara wani wata fitina dan ta da zauna tsaye a cikin musulunci to wannan an hana da zaran kuma an jiro nan tambaya to abinda ya kamata ka yi kai malami ka yi mutumin nasiha ka ja kunnansa ka ga mai cewa wannan ba irin abinda ya kamata ya tambaya bane ya tambaya abin da ya shafi tauhidin sa, abin da ya shafi tsarki da ibadar sa, sallah ko haila ko azumi ko ramuwar sa ko aikin haji ko zakka ko zikiri ko tasbihi, abinda idan kai zaka samu kusanci da ubangijinka, abinda idan kai ubangiji zai gafarta maka zunubanka ya dauka kamar sabarka, shi ya kamata ka tambaya akai. Faqulna wa qalladna wa lam na'ti bid'atan wa fil bid'ati al khusran wal khulq anwar, yace faqulna sai muka fadi kamar yadda suka fada mana, wa qalladna muka zama masu bin sawun na gaba da mu, wato sahabbai suna bin sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tabi'ai suna bin sawun sahabbai, atba'u tabi'ina suna bin sawun tabi'ai, haka nan na ƙasa da su suna bin su, haka addinin musulunci yake. Kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa a cikin wani zance nashi, yace a tafarki mai kyau na addini abu biyu ne, naqlun sahihun, cirato magana ingantacciya daga magabata, aw bahfun daqiqun, ko bincike mai tsafta na ilimi wanda aka tsaftace shi daga duk wata barna. Duk abin da ya wannan ci wannan to zai kai ka cikin wata halaka. A cikin musulunci ana so ya magana ta addini, da shine a faɗi abin da magabata suka faɗa a ruwaito daga gare su, ko kuma ka tattaro bincike daban-daban na zamani ka haɗa ka dogara da ƙa'idojin ilimi sanannu, sai ga ya dace da abin da suka faɗa shi. Ina fata muna ganewa. Yace faqulna, sai muka faɗi irin abin da suka faɗa, wa qalladna muka bi sawun su, muka zama muqallidai, wa lam na'ti bid'atan, ba mu ainihin wato aikata wata bid'a a cikin aqidanmu ko addininmu ba, wa fil bid'ati al khusran, lalle ita bid'a a cikin ta akwai hasara, domin bid'a bata ce kuma yar wuta ce, kamar annabi ya faɗa a cikin hadisin Tirmidhi da Abu Dawuda, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wata bid'a a cikin addini, duk wani fararren abu da aka fare shi a cikin addini bata ne, kuma duk wata bata makomanta wuta ne. Shedan yana farin ciki da bid'a, saboda addini ne da ake kawo shi ya zama yana kishiyantan addinin gaskiya. Mutumin da ke saban Allah, abin da yake sananne a cikin sabo, za ga cewa yana yi, in dai mumini ne yana jin kaikayi, wal ismu ma haka fi nafsi, za ga yana yi kuma yana boyewa, wa karita an yata alaihin nasu, za ga yana yi mutane suna Allah wadare, suna mai adda Allah ya shirye shi, saboda kowa ya da barna ce, da haka idan yana da rabo mutane zai tuba ya bari ko Allah ya gafarta masa, amma shi mai bid'a yana yi yana rawwajawa, yana kiran mutane zuwa gare ta, sannan ana ganin ma cewa malami ne, ai mai addini ne, ai masani ne ba, ai gogagge ne, yana ta yaɗa barna a cikin al'umma. To haka sai ga nan da nan bid'a ta yaɗu, wata ma ta yaɗu a cikinta, ta canza kala, ta ƙara canzawa, abu ba su rikice har a rasa wanne ne addini na ƙwarai idan bid'a ta yawa. Yace wal haqqu anwaru, ita ko gaskiya tana nan da haskenta, anwar tana nan da haskenta, ana gane ta. Walam nara kat taslimi hirzan wa mau'idan liman kana yarju an yusaba wa yahzaru, yace walam nara kat taslimi, ba mu ga wani abu da ya kai sallama wa nasoshi ba, hirzan a matsayin shi na kariya, kana neman abin da zai kare maka addininka, to babu kariya kamar ka sallama wa nasoshin shari'a. Walam nara kat taslimi hirzan, babu abin da ya kai kamar sallama wa nasoshin Qur'ani da Sunna, kamar at taslim, babu abin da ya kai shi hirzan ya zama kariya gare ka, wato wanda suke cewa su sai sun fassara da irin fassararsu, sai sun yi tawili, ko wanda suke cewa mu ba za mu yadda ba sai ya dace da hankalinmu, ko wanda suke cewa mu ba za mu yadda ba sai mun gwada da iliminmu na boko, duk waɗannan tafarkin ba tafarki ne na tsira ba. Mai tafarki na tsira shine sami'ina wa ata'ana, amanna bihi kullum min indi rabbina, mun yi imani duka daga Allah ne, mun yadda, mun ji, mun bi. To wannan shine at-taslim, ka sallama wa nasoshin yadda suke, babu hirzi kamarsa, wa mau'idan kuma babu ainihin wato bugire na tsira, wato matsirata kamarsa mau'il shine wurin da kakai wato kakai kan tudu kenan ka tsallaka liman kana yarju an yusaba ga wanda yake so ya samu lada wa yahzaru kuma yake tsoron ya halaka duk wanda yake fatan ya samu ladan tauhidin sa ya samu a karbi ayyukansa ya tsira a wurin Allah kuma kada yana jin wato yana jin tsoron ya halaka to abinda zai shine ya sallama wa nasoshin shari'a kada ya musu da su kada ka sake a same ka cikin masu musu da jayayya da nasoshi da suka shafi siffofin Allah madaukakin sarki da ayyukan shi as-sifatul khabariyya da abinda ya shafi gaibiyat da abinda ya shafi manzanci da annabta duk abinda zaka riƙa a zuciyarka na imani da tauhidi da aqida to ka sallama mushi a bisa yadda qur'ani da sunna suka kawo a bisa yadda malamai cikin magabata suka fasara in ka samu haka ka tsira wannan kuma shine ma'anar salafiyanci bin tafarkin qur'ani da sunna a bisa fasarar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da tabi'ai da sauran malamai wanda duniya ce da cewa malamai ne na kwarai shi yake nufi da walam nara kat taslimi hirzan wa mu'ilan liman kana yarju an yusaba wa yahzaru wa innaki wa anna kitaballahi fina shahidna bi anna allaha la rabba ghayruhu wa ahmada mab'uthun ila al-khalqi mundhir yace shahidna muna shaida cewa bi anna allaha la rabba ghayruhu cewa Allah ubangiji madaukakin sarki shi kadai ne mahalicci babu kuma wani ubangiji da ya halitta koma bayan sa wa ahmada kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mab'uthun ila al-khalqi Allah ya aiko shi ne zuwa ga talikai mundhir dan ya gargade su bashiran wa nadhira kenan ko fa'ar da aktharu Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yayi bishara zuwa ga waɗanda suka yi imani ya kira zuwa ga Allah ya kira zuwa ga tsarkake ubangiji da gudun shirka ya kira zuwa ga imani da lahira wanda yabi yayi masa bishara da abin da ke jiran sa na sakamakon kyakkyawa wanda ya kangare ya ja kunnan sa ga abin da ke jiran sa na sakamako na mumuna yake sa shine mundir wato mai gargadi da jan kunni wa anna kitaballahi fina kalamu ina ganin bari mu kwana nan domin ya kamata mu juya kaset din ko ya wuce minti 50 ya kamata mu juya shi zuwa kaseti na biyu insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi